ألا أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه هي الجملة الأخيرة والدرس الأخير من سلسلة دروس هذه السورة المباركة. وإليكم خطبة هذا الأسبوع بالتفصيل. كما يدنا فلائم وأنا شيني يوم تكر شيء درس السكر الدرامي أتفين سورة قاف وندكم شيني درس من تقص bayan wasiya da kai dokokin Allah da tsoransa Allah madaukakin sarki yake cewa aya ta 36 wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Bayan Allah madaukakin sarki ya ga mana irin abin da zai faru a fajar al-qiyama, ya gaya mana makomar kafirai, sannan ya gaya mana makomar muminai. Makomar muminai ita ce aljanna. To sai kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo da akalar wa'azin zuwa ga asalin inda aka fara, wato maganta irin musanta alkiyama da Quraishi suke yi, kufaru Quraishi suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Su a matsayin misali, mu kuma a matsayin wa'anda zamu ji mu gane kuma mu gyara. Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin, su nawa kafin Quraishawa muka halakar da mutanen da suka rayu a lokaci guda. Wayannan mutanen hum ashaddu minhum batashan, sun fi tsananin ƙarfi fiye da Quraishawa. Wanda su Quraishawa wanda suke tunani kamar in suka yi taron dangi suka gayyato kabilu za su iya murkushe gaskiya. Suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na mutum, suna son sa a matsayin sa na mai kyawawan halaye da gaskiya, suna son sa a matsayin sa na dan uwan su. Amma gaskiyar da yazo da ita ne ba sa so, wanda a sanadiyar haka ma sai suka kishi. Fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhaduna, ba kai suke karyatawa ba, kawai dai wato suna musu ne da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, ayoyin Allah madaukakin sarki suke karyatawa. To dan ta'ala sai yake cewa hum ashaddu minhum batashan, wato sun fi mutanen Makka tsanani. Fanaqabu fil biladi, sun yi yadda suke so a duniya. Naqabu fil biladi, sun tona ƙasa, sun yi shuka, sun fafare duwatsu, sun mai da su abubuwan more rayuwa da kuma gine-gine da sauransu. Sun tsaga burtali, sun yi hanyoyi, sun fasa dutse, sun yi gini, sun yi gida. Shi ne ma'ana naqabu fil biladi, kuma sun yawata a duniya, sun je duk inda suke so. Domin akan ce naqaba fil makani aw fil ufuqi, idan mutum yayi yawo ya je inda yake so ya je, kamar yadda a cikin ba'iya ta Ibn Qayyim yake cewa wa qad naqabtu fil afaqi hatta raditu anil ghanimati bil iyabi, yake cewa wa qad naqabtu fil afaqi, yace na yi yawo a duniya ba inda ban je ba, hatta raditu anil ghanimati bil iyad min al ghanimati bil iyabi, hadda karshe dai naga gwanda in dawo akan in ci gaba da tafiya da in je in nemo ganima. To fanaqabu fil biladi, ba abinda ba su yi ba a duniyan nan, sun yi gine-gine, sun yi hanyoyi, sun yi shuke-shuke, sun yi amfani da kwakwalwa wajen yin galaba akan ɗabi'a, akan nature. Amma daga ƙarshe da Allah ya tashi kama su, hal min mahis, mahis nan masdar ne mimi, min hasa ya hisu haisatan, idan mutum ya juya domin neman mafita. Ce hasa walam nadri in hisna an mauti haisatan kamil umri ba'in, to haisha kare da Sayyid Dan Abbas kissar Hiraqal Azim ar-Rum wanda Abdullahi Dan Abbas yaji daga Abu Sufyan yace lokacin da Hiraqal ya gaya wa mutanansa cewa hallakum wato yake cewa hallakum fil khalasi wa an yaduma mulkukum ila al abad fatuwai'u hadha an nabi shin kuna san ku kubuta ku samu nasara ko mulkin ku har abada ya ci gaba da zama a hannunku to tun wuri ku zo a je ayi wa annabin nan mubai'a fa hasu haisata humuril wahsh sai suka girka da gudu suka juya suka nufi kofa shine hasu haisatahum irin yadda jeji in sun taho a garke sai suka jiyo rurin zaki ya kake gani kowa neman mafita yake yi to shine an ce hal min mahisin shin akwai wani wuri wanda idan mutum ya juya zai samu mafita yanzu ka duba samudu ka duba adu samudu ta suka man ashaddu minna quwwa waye fi mu karfi tare da wannan karfin da suke da shi amma da mutuwar ta zo gaba ɗaya ba su sami inda za su je don su tsira ba na qabu fil bilad amma lam yajidu mahisan ba su sami inda za su girka da gudu domin su tsira ba fa na qabu fil bilad hal min mahis ka duba samudu yanda suka dinga fafe duwatsu suna yin gine-gine na ban al'ajabi da ban mamaki amma daga ƙarshe su ma ba su samu matsira ba ba su samu sun tsira ba sun kubuta daga wannan azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi saukar musu haka ka duba mutanen Madiyana ka duba Fir'auna ka duba ƙaumu Tubba ka duba duk waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya halakar naqabu fil biladi dukansu sun yi abinda suka so a ban ƙasa na damammaki wanda Quraishu ba su yi rabin-rabinsa ba Allah ya ce hal min mahisin shin akwai wani waje da za su iya tafiya su tsira amsar ita ce babu Allah ya ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun to fa a cikin wannan misalin da aka bayar akwai wa'azi amma sai wanda yake da hankali ne wannan labarin zai zame masa wa'azi sai aka faɗi zuciya ana nufin hankali saboda alaƙar zuciyar da hankalin domin kamar wasu suna ganin cewa mahallin zuciya mahallin hankali in aka ce ina ne gidan hankali to ko akwai shi a ko ina daga zuciya ke tashi to da aka sai fa ubbira bil mahall wa urida bihi al muhal aka faɗi abin aka faɗi wurin ana nufin me zama a wurin wanda kuma dama haka Balarabe yakan yi yakan faɗi gidan mutum yana nufin mutum ɗin ko yakan faɗi gidan abu kuma yana nufin abun kamar yadda Ibn al-Qais ya so ya faɗi son zuciya amma sai ya ambaci zuciya a gharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali wa ma zarafat 'aynaki illa litadribi bisahmayki fi a'shari qalbin muqattal yake cewa a gharraki minni shin abin da ya ruɗe ki daga gare ni shine anna hubbaki qatili dan kina ga sanki zai iya kashe ni wa annaki kuma ke cewa ke mahma tamuril qalba duk sanda kika umarci san zuciya ta emotions dina kaga anan bai fadi mashair ba sai ya fadi alqalbu wa ya'ni bi zalika almashair to dan haka liman kana lahu qalbun ay liman kana lahu aqlun saboda haka qur'ani littafi ne na masu hankali qur'ani littafi ne na masu tunani Qur'ani littafi ne na nutsatsu wayanda suka haukatar da kansu da wasu abubuwa na duniya Qur'ani ba lalle sai fa'idan to da shi ba amma wanda duk yake da hankali to duk magana an ka faɗe ta a Qur'ani to akwai wa'azi a cikin ta inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a aw dinnan ko dai ta zama a bisa asalin ta na ko kuma ta zama da ma'anar aqaf wa alqa sam'a kuma ya kasa kunnansa abin da yasa aka ce ya kasa kunne ba a ce ya ji ba kawai, da sai a ce ya saurara a wistama, saboda akwai sauraron da za ka yi ba a san ranka ba, ya za matsayinka na mutum kamili, ba ka jin kiɗa, ba ka jin waƙoƙi, amma wata ran in kawo motar haya ko ka so kafin a sauka wata ran ce an kunna maka kiɗan kaji, ila ma sai a daɗe ana yi, kai ba hankalinka bai kai akan me kake ji, kai dai ka san akwai hayaniya amma zuciyarka ba ta kawo ba me kake ji ba, ko kuma dole aka yi maka kaji amma ba haka ka so ba, to zan ka ba za a ce ka kasa kunne ba, amma kai da kake son wa'azi, kake son karatu alqur'ani a kusa da wurin sana'arka ko office ɗinka ko kusa da gidanka, sai ka jiyo ana karatun alqur'ani, sai ka ji ka kasa kunne, ka ji da wace ruwaya ake yi, ruwayar Hafs ne ko ruwayar Shu'ba ce ko ruwayar Warsh ce ko ruwayar Qalun ce, a malami ka ji me yake cewa ne, me malamin nan yake so ya ce ne, akan me yake magana, kaga ka kasa kunnenka kenan, au alqa sam'a, ka kasa kunnenka, idan ka ga wani abu ma yana kokarin karkatar da tunaninka, sai ka ce kai da Allah ya isa ku bari, hankali na yana nan wajen, wa huwa shahidun, a lokacin ya halarto da fahimtar sa, yana so ya gane me ake yi, yana so ya gane me ake cewa, inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid, sai Allah ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma, haƙiƙa mun halicci sammai kuma mun halicci ƙasai, wa ma bainahuma, ba wai emptin sama da ƙasa kawai ba, da duk abin da ke cikin sammai da ƙasai, abin da ke cikin sammai, duk abubuwan da kasan Allah ya halitta na aflaku da majarratu da kawakibu, planet, galaxies, stars da rana, helium, hydrogen, duk abin da ka sani a sama, bugu da ƙari da duk wani abu da ka sani na tasarrufi a sama da kuma ƙasa da abin da yake cikinta na duwatsu da tekuna da komai, fi sittati ayyamin, a cikin kwana shida har da ɗan adam, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mun sha karantawa, wannan kwana shidan Allah ya yi ne don tausaya wa sammai da ƙasa, ba wai don ya samu adjustment, don ya samu ƙarin kwanakin da zai yi balancing ba, a shi Allah zai iya yin su a cikin kiftawar ido, amma don ya gudu sunnar rakuzari ko ya sha daga ko wani abu makamancin haka, daga ina nufin a Hausar mu ta nan akwai wata kwaya da ake sha da daga masu gini da sauransu suna shan ta, sunanta daga, a yankin Sokoton an ce daga wiwi ake nufi, a karmakumullah, to idan mutum ya sha irin wa'annan abubuwan ko ya sha alabukum ko wani abu, sai ga yana ta aiki, akwai gajiyar a jikinsa amma kwakwalwarsa ba ta gaya masa cewa ya gaji, saboda an riga an yi tasiri akan system din nasa, yana da wani abu da yake so ya, ko misali yana so ya karatun jarabawa sai ya sha Nescafe ko ya sha wani abu wanda lokacin baccin ya yi, amma kafar da take kai sakon yadda ya kamata, sai kuma ya dake kuma har sai abinsa, kaga wannan bai gaji ba amma gajiya ta zo masa, an fahimta, wataƙila sai wani lokaci daga baya ta gajiya za ta zo ta tambaye shi, in ka lura da kyau mutanen da suke yin galaba akan yanayin natural system ɗinsu, kamar manyan manyan masu kuɗi da manyan masu mulkin da ba sa yin bacci da daddare, za ka iya zuwa ka tarar da an fara mitin tun ƙarfe 12 na dare har asuba, kuma sannan bayan asuban mutum ya koma kuma ya ci gaba da wasu lissafe-lissafe, da safe kuma ya yi shiri an ɗauke shi an tafi da shi airport, yana cikin jirgi kuma ya ci gaba da wasu abubuwan, yana sauka kuma ya kuma shiga mitin, sai ya sati nawa yana yin haka, amma akwai wani system da aka ɗora shi a kai na ƙwayoyi ko allurai wanda su suke mayar da tsarinsa ya zama haka, wannan ya gaji a bai gaji ba amma kuma gajiya ta zo jikinsa, sani ne bai ba, akwai kuma side effect, to don a kore maka dukkan wata shakka, sai Allah ya ce wa ma massana min lugu al-aslu fil massi, shine wani abu ya taho wanda abin nan entity ne, abu ne wanda yake jauhari ne kasantacce, izo isamu wani abu jauhari irinsa ya zama ya jingina da shi ko ya goje shi, shine almasu. To amma nan istu'ira lafaz, an ara lafazin a tsari na gwaninta da iya zance, ana nufin ko hanyar da in an bita za a ce an gaji bumu ba, ma'ana nesa muke da gajiya, saboda gajiya ajizantaka ce, Ubangiji kuma kamili ne ya nesanta gaburin ajizantaka. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughubin, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa lam ya'ya bi khalqihinna, tunda ya fara halittar bai gaji da halittar su ba. Kuma idan ka duba ka gani, hal tara min futurin sumarji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir, ba tafawut ba futur, babu wani abu da ya tsage ko ya lalace ko ya an zo finishing ba a yi shi daidai ba, ko kaga wani abin farkonsa ya fi ƙarshensa, saboda lokacin da aka fara yin na farko akwai nishadi ko rubutu ne za ka yi, in ka lura da kyau sai ka ga farkon rubutun da nishadinka da komai an tafi ƙarshe kuma ka fara gajiya, sai ka ga kuma kana so dai ka ƙarasa ne kawai. To shi Ubangiji duka abinsa da na farkonsa da na ƙarshensa duka a irin tsari ɗaya ya yi su, subhanahu wa ta'ala. To wannan raddi ne ga Yahudawa da suke cewa Allah ya halicci sammai da ƙasai a kwana shida sai ya gaji sai ya huta ran Asabar. Ta'ala Allah amma ya ƙulun, kamar yadda yake cikin Book of Genesis littafin farawa, cewa Allah ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida sai ya gaji sai ya huta a rana ta bakwai. To Allah baya gajiya ballantana ya huta. Allah sai ya ce fasbir ala ma yaqulun, to kayi haƙuri akan abin da suke faɗa maka, su ce maka mawaƙi, su ce maka kaza, su ce maka kaza, kayi haƙuri. Wasabbih bihamdi rabbik, ka ci gaba da yin sallah. Wannan ayar raddi ce ga su Uqbah ibn Abi Mu'ayr da su Abu Jahal da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah, har ma suka ɗauko taroso na dabba yana sujada suka zazzaga masa a bayansa, wai don su baƙanta masa rai, su nuna masa cewa suna bore da zanga-zanga akan wannan ibadar da yake yi, tare cewa ba a kansu yake ba, amma sun san gina zuciyarsa yake, da kuma wannan ginin zuciyar zai rushe dukkan tsare-tsarensu. To da haka su ba sa so, sai suka matsa wa manzala sallallahu alaihi wasallama. A lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama yana da karancin rundunar da za ta iya kare shi, amma akwai Allah tare da shi, sai Allah yake cewa fasbir ala ma yaqulun, duk abin da za su ce kai haƙuri. Wasabbih bihamdi rabbik, ita sallah ta kunshi tasbihi, ta kunshi godiya ga Ubangiji, ta kunshi karatun alqur'ani, ta kunshi kabbarbari, ta kunshi tsayuwa, ta kunshi ruku'u, ta kunshi sujada. To sai aka zabi biyu ana nufin gaba ɗaya, da haka abinda malamai suka ce fasabbih bihamdi rabbik, kai sallah. Da yawa kuma akan faɗi tasbihi ko tahmidi ana nufin sallah. Qabla tulu'i shamsi, kafin rana ta fito, ita ce sallar asuba da sallar azhar da sallar la'asar, kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa. Wannan kuma raddi ne ga waɗanda suke cewa iya Qur'ani ne kaɗai zai ishe su, domin idan aka ce qabla tulu'i shamsi, wannan yaqtadi kenan sallah ɗaya za ka yi a yini ɗaya. To kuma hatta su kansu ƴan ƙalaƙato masu addinin hana manzon Allah sama bayani, amma su su yi bayanin da kansu, sai kaga a cikinsu akwai waɗanda salloli biyar suke yi, amma dai sun ce komai sai a Qur'ani, in ka taɓa su kuma sai su kawo maka maganar da ko jaki a karamakumullah, idan aka gaya masa in ka ji ya yi haniniya, ya yi kuka, abinda yake nuna maka bai yadda da wannan maganar. An ce to ya aka samu azhar, sai ce to ai min qabli salati al-fajr wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira, to anan wata magana ake daban kuka ɗauko ta. Wa min ba'di salati al-isha, to an faɗi azhar, an faɗi azhar muqaddara, an faɗi azhar, an faɗi isha, an faɗi asuba, to ina kuma al-asr da magariba. idan ka ce wa qablal ghurub ana nufin magariba, so ya aka kai mata kanikanci ka jara ta, ko shi ma wa qablal maghrib aka ce, to kaga anan dole sai ka jira shugaba sallallahu alaihi wasallama a ga shi yaye, to yadda yayi din haka Allah yake nufi. Shi sa nan Aisha da aka tambaye ta ya yanayin dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kuna karanta Qur'ani ba, dabi'un sa kawai Qur'ani ne abinda take nufi, fassara Qur'ani manzo Allah ya zo yayi ya koma duk maganganun sa ba cin karo da Qur'ani. In kaga wani ya ce maka akwai cin karo, to shine ya fahimci cin karon, amma babu cin karo kwata kwata. Wa qabla al-ghurubi wa min al-layl, idan dare yayi kuma, to sai ubangiji ya ce fasabbihu, to kai sallah. Ita ce magriba da isha kenan, magriba da isha su ma kai sallah. To wa adbar as-sujud fa, to wannan adbar ala zarfiya ne, abinda yake nufi shine da kuma bayan kai sallah, ba a ce wai ka gama yin sallah ba, a'a, ai kana idan da sallah akwai wata sallar da ake so kai ta nafila domin ka samu gidan aljanna bonus koda ka kai kuskure. Shi yasa adbar bayan an gama, wannan ita ce qira'ar jumhur. Ibn Kathir da Nafi', Ibn Kathir da Abu Ja'far da Hamza da Khalaf al-Ashir su ko suna karanta wa idbaran sujud, da idbar da adbar din kuma duk ma'ana ɗaya ce, da sanda ka gama yin sallolin nan da aka gaya maka na farilla, to akwai raka'a biyu da ake yi bayan sallar azhar, wanda akwai wata manzo Allah ya koya mana kafin sallar azhar, da wacce ake yi kafin la'asar, da wanda ake yi bayan magariba, da wacce ake yi bayan isha'i. Wayannan sunanan rawatib ake ce musu. Idan kana so ka zama cikakken mumini, ka samu cikakkiyar aljanna, to kayi kokari bayan ka gama farillai ka bi tarihin shugaba sallallahu alaihi wasallam da aka dora masa alhakin fassara Qur'ani, ka ga yaya ya mu'amalanci irin wayannan ayoyin, sai kai ma ka bi irin sa, ka zama kana yi wa Allah da'a, kana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sau da kafa a matsayin sa na wanda Allah ya turo ya fassara maka wannan sako na Allah subhanahu wataala. Wastami' yawma yunadi almunadi, ka saurara ranar da mai kira shine mala'ika Israfilu zai yi kira, min makanin qaribin, daga tsakiyar sama, lokacin da za a bashi iko ya sako ya yi busa. Wasu kuma malaman suka ce daga ardu baitul maqdis, anan ne zai yi busan, kamar yadda muka faɗa a darasin mu na baya cewa ya haƙiƙa hon jira yake yi kawai a bashi izini ya busa. Wannan shi ya tada hankalin mala'iku, saboda sun san akwai ranar busa, tare da cewa su ba su taɓa yi wa Allah laifi ba. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq, lokacin da mutanen da suke ƙaryata tashin alkiyama za su ji wannan tsawar da za a yi ta ƙaho bil haqqi, da gaskiya. To zalika yawmul khuruj, a ranar ne fa duk wanda yake cikin kabari zai fito. To idan aka fito kuma an gama da matakai uku, matakin farko matakin mutuwa da zara rai, mataki na biyu matakin shiga cikin kabari da irin kururuwar da kabari zai maka kafin a shigar da kai, mataki na uku kuma matakin fitinar kabari da tsawon zaman da za a yi a cikin kabari. To matakai na hudu kuma shine ranar da aka yi busa gaba ɗaya mutane za su fito. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an, lokacin da rana ta shaqqa, ƙasa ta shaqqaqu, za ta dinga tsagewa, anhum su dinga fitowa sira'an, a cikin gaggawa, kamar yadda Allah ya ce muhti'ina ila da'i, suna gaggawa izuwa wancan kiran da aka yi, nan za a rarraka mutane izuwa ga filin da za a yi tashin alkiyama da gudu. Shine Bahaushe ga watakila yake cewa gudun fanfalaki, amma dai ba kamar yadda Bahaushe yake faɗa ba, wai kafa ka sai ta taɓo ƙeyarka, wannan an shigar da wani abu na tatsuniya a ciki, amma musibar ta fi haka. To kadan ka gane da yadda ake cewa gudun fanfalaki, a lokacin nan ba ka san waye a kusa da kai ba, kowa a cikin tashin hankali, manzo Allah sai ya ce za a tashe ku a tsirara, huntaye ba takalma, da loba a jikinku. Nana Aisha ta ce wayyo Allah tsaraiti na, ga namiji ga mace ko suna kallon juna, manzo Allah ya ce ai lamarin yafi karfin wani ya kalli wani. Allah ya ce zalika hasharun, to wannan ita ce tashin alkiyamar da za mu yi mu tara ku. Alaina yasirun, mu abu ne mai sauki a wajenmu. nahnu a'lamu bima yaqulun, muna sanar da abin da suke faɗa, su ce maka kaza, su ce Allah ba zai kaza ba, su ce in mun zama kaza ba za a yi mana kaza ba. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ma anta alaihim bijabba, kai ba a turo ka ka tilasta musu sai sun bi tafarki ba, kai dai kai musu wa'azi, ka gaya musu gaskiya, in za su zage ka Allah ya san za su zage ka, amma zagin ba zai baka tsoro a jikinka ba, zagin ba zai hana ka shiga aljanna ba, zagin ba zai hana ka samun gurasa da za ka ci ba, zagin ba zai sa in Allah ya kaddara za ka yi aure ka haihu ba zai hana ka aure ya hana ka haihuwa ba. Mun san suna faɗa ɗin lan yadurrukum illa adha, iya magana fatan baki ce kawai, su ce muku barayi, su ce muku marasa kaza, su ce muku kaza, su ce muku kaza, kyale su. Wa ma anta alaihim bijabbar, kakka zo kawai kai ta tashin hankalinka kana malami ka ce zaka zazzagi mutane, ina kai ina zagi, wanda ya zage ka shi zagin ya iya, kai kuma kira ka iya, kai da kake dabbaka addini a kasuwa, a wajen siyasa, a cikin gidanka, a cikin unguwa, a ce maka munafiki, a ce maka dan sa ido, a ce maka kun fiye tsanantawa, kai dai ci gaba da kiran su. Wa ma anta alaihim bijabbar, sai Allah ya ce wa zakk fadhakkir bil qur'ani, yi kokari ka dinga jan hankalin mutane da qur'ani, ba da tatsuniyoyi ba, ba da zage-zage ba, ba da maida martani kawai ba, ba da cin zarafin mutane ba, jawo musu ayat qur'ani, fassara musu abinda aka faɗa, nemo maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama, kai musu ƙarin haske da bayani na abinda Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ya fassara. Man yakhafu wa'id, wanda duk yake jin tsoron kashedi na in kai masa wa'azin zai, ko da bai nuna maka yabo ba, a'a fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id, wanda duk yake jin tsoron kashedi na in ka tabbatar da cewa wannan in an masa wa'azin zai wa'azantu, to kai masa wa'azin. Allah subhanahu wataala ya samu cikin masu wa'azantuwa, masu kuma karbar gyara, ko masu gyara ayyukan mu. Aqulu ma tasma'u. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Wannan kun ga ƴan uwana, a cikin wannan aya an gwadawa malamai irin abin da ya kamata su dinga wa'azi da shi. Wa'azi ba wurin wasa bane. Da yawa yanzu mun mayar da minbari ya zama wurin caja mutane, da yawa mun mayar da minbari ya zama wurin huta takeici, wani ya taba ni ko ya taba wa'en sunawa, to Allah Allah nake in zo ranar karatu in nuna takeici na da damuwata, ni ma in samu wata gaba in ci mutuncinsa, in ci zarafinsa, in zage shi, to kuma zagi dai ba zai taba samun goyon baya a Qur'ani ko sunna ba, sai dai kai dai kai dai ka tankwara wani abu ka ce haka ake nufi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yantaqim li nafsihi abadan, duk da cewa a matsayinka na dan adam in an cuce ka, in ka nemi taimakon Allah wajen daukar fansa, Allah ma zai taimake ka. Wa in aqabtum fa'aqibu mithl ma uqibtum bi, amma lokacin da kake kiran mutane, kada mutun dubu suna sauraron ka, kai kuma ka aje bukatar su ka tafi a bisa bukatar ka, ko kai da mutun ɗaya ko mutun biyu, amma ita gaskiya dole a fito a yi bayanin ta. ‘Yan uwa, a wannan minbari nake so in ja hankalinmu akan irin halin da muke ciki da kuma dambarwa iri daban-daban take faruwa musamman a wannan zamanin. Mu riƙe Allah subhanahu wata'ala, mu riƙe koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, mu mutunta kanmu, mu mutunta kyawawan al'adunmu, mu maƙalƙalewa koyarwar da malamanmu suke mana. Duk wata irin da'awa ko ta siyasa ko ta wayewa da za ta raba mu tsakaninmu da waɗanda suke ɗora mu akan kyakkyawan tafarki, wallahi mu guje ta, domin an wayi gari yanzu so ake yi a gwadawa talakawa cewa daga cikin mutanen da suke ha'inta su akwai malaman da suke ɗora su akan kyakkyawan tafarki, wanda irin wannan da'awa mummunar da'awa ce, wallahi a matsayinmu na ahlus sunna wa nashkurullaha ala zalik tahaddusan bi ni'matillah, ba a san ranmu bane wani zai tsaya kawai ya samu wani malami da ba fahimtar mu daya ba ya zage shi ya ci mutuncinsa, ko ba komai akwai darajar tsufa da gemu, amma ba laifi bane ka dauki mas'alar da kuka yi sabani ka faɗi gaskiya akan mas'alar, ba dole sai ka taba wanda yake kan mas'alar ba, idan kuma zurfinsa wajen karkatar da mutane ya kai, to kai ishara zuwa ga aikinsa. A wurare kaɗan ne ake da buƙatuwa zuwa ga tonawa mutum asiri, idan ya zama sai da hakan kaɗai sa'an nan addini zai samu ci gaba, in kuka kula Qur'ani suran mutun nawa ya fada manzala sama ya zauna da mutane da yawa wanda suka cutar da shi irin su Umayyatu ibn Khalaf su Ubayy ibn Khalaf su Abdullah ibn Ubayy ibn Salul a Madina ga sunan da yawa amma duka cikin su wanda aka fadi sunan sa kadai Abu Lahab shi ma ba a fadi sunan sa ba yanzu nan inda zan zo in ce ya sunan Abu Lahab na gaskiya duk ba a sani ba kawai Abu Lahab aka sani alkunyarsa ce da ake boye sunan sa amma sunan sa Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib saboda ba kiran sunan ne tilas ba kai hatta shiwa gabanni wanda da yawa daga cikin su bannan su ta bayyana karara amma ba usulubi ne na gyara ka tasa sunan shugaba ka ci mutuncin sa ba kai tona masa asiri kuma ka tona masa asirin daga ƙarshen aka ce to al'umma mai tafa idan tu da shi abu ɗaya ne shine ka ƙara mata takeici amma ba za ta matsa ko taku ɗaya daga inda take ba daga ƙarshe dai sai dai kai amma ƙara dora maka wani alhakin cin nama da gulma shi can ya zalunce ka ya ji dadin zaluncin kai kuma kana rage masa zunubi a gaban Allah in an je ran alkiyama alhakin da kake da shi ma an zo sai kuma ya zama kila ma a biyo ka ciko yau da a ce matasan mu masu wayewar mu su yi kokari su cigaba da bankado hanyoyi na gyara da kuma nuna wa mutane ga irin shugabannin da ya kamata su zaba a gaba ga irin hanyar da ya kamata su bi su bar hanyoyin da ake bi na banna ba dole sai ka mai da hankali akan wane ka zage shi wane ka ci mutuncin sa akan binciken da watakilan an yi binciken ma la'alla zaka zo ka tarar da kai ne zaka fada ciki kuma wallahi duk abin da ka rubuta ko ka fada sai an tsaye da kai ran alkiyama kai bayani wa ma min katibin illa sayumha wa yabqa fil qiyamati menene ba wani mai rubutu face sai ya mutu sannan kuma har ran alkiyama abin da ya rubuta din nan yana nan fala taktub bi khatika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu kakka yadda ka rubuta abin da ranar alkiyama an nuna maka ba zaka ji dadin ganin sa ya kuwa mu fada ku da wannan ko mu ji tsoron Allah kada mu zama ejuji na yada banna mu kyautata wa malaman mu zato idan suna da kusakurai mu roƙa musu Allah ya gafarta musu kusakura in muna da hanyoyin da zamu iya isar da gyara zuwa gare su ba laifi bane muna amfani da wannan dama muna tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan ƙasa da ya riga mu gidan gaskiya a jiya Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa kusakuransa Allah ya yafe masa kusakuransa Allah ya yafe masa kusakuransa Allah ya gafarta masa tare da sauran mamatan mu na musulmai baki ɗaya Allah ya gafarta musu Allah ya haskaka kaburburan su mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qul ya salatu wa salam ala Muhammad.